吧唧，没咽口呀。jam'iyyun adawa a jamhuriyar Nijar sun kara akan musguna wa jama'ar su, to sai dai sun ce zanga-zanga yanzu suka fara. Jama'a assalamu alaikum. Jam'iyyun adawa a jamhuriyar Nijar sun koka tare da yin kashedi ga gwamnatin kasar ta jam'iyyar PNDS tarayya. Ta gaggauta sako dimbin mutanen ta da aka kama sanadiyar zanga-zangar da ta biyo bayan sanarwar sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasar, wanda hukumar zabe ta sani ta ayyana dan takarar jam'iyyar mai mulki Bazoum Muhammad a zaman wanda ya lashe zaben. Rahotanni sun bayyana cewa zanga-zangar ta nuna kin amincewa da sakamakon zaben. Ta rikide a wasu wurare zuwa tarzoma, lamarin da ya haddasa kone-kone da asarar dukiyoyi har ma da rayuwa. Ne kuma da dan takarar bangaren adawa Muhammad Usman ya garzaya a kotun tsarin mulki ta kasar, inda ya kalubalanci sakamakon zaben da aka bayyana. To sai dai jam'iyyun na adawa da suka dage akan cewa suna da haƙƙin nuna adawar su akan sakamakon da aka bayar, duk da yake sun nisanta kansu da tashin hankali, suna ganin babu dalilin musguna wa jama'ar su. A wani taron manema labarai a Yamai babban birnin kasar, tsohon ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Ibrahim Yakuba, wanda kuma shine shugaban jam'iyyar MPN kishin kasa, haka kuma jigo a kawancen jam'iyyun adawa na CAP 2021, ya soma ne da caccakar kasashen waje da suka nuna amincewa da sakamakon zaben.
Mi Allah wadai da wasu kasashe ko da wasu mayyan mutane wanda suka zabura suna wani barka suna cewa waɗancan mutane sun ci goro, amma a lokacin mun san dokar kasar mu ma ba tabbatar da shugaban kasa ba, shine muka yi kiran su muka ce yana da kyau su daratta abinda ƴan Niger suka zaba shine shugaba Muhammad Usman, kuma su kiyaye shiga shar ba shanu ko ko su shige gaba abinda bai kamata ba. Na uku shine muka ce za mu yi kokowa dan mu tabbatar da wannan nasara da shugaba Muhammad Usman ne samu, kuma muna kira duk wanda aka kama abokanmu masu jagorancin jam'iyyoyi ko kuma mutane bayan Allah wanda sun kusa kai 500 a cikin kasar Niger, su ne muka ce muna kira a sake su. Na hudu kuma shine duka jam'iyyoyin nan da suke goyen bayan Muhammad Usman sun yi kira ai wata gagaruma jerin gwano ra samdi mai zuwa 20 ga wannan wata, muke so duka al'ummar garin Yamai da kewayenta su huto su gwada ga inda gaskiya take, mu gwada ma duniya ga wanda ya ci zabe, kuma mu gwada ma wannan mulki ba za mu yarda ba ya lalata demokrasi. Yannan shine muka ce za mu yi wannan aiki har mu tabbatar da nasara da mamma Usmai samu, kuma har mu tabbatar da an sako abokanmu da aka kama, kuma muka ma wannan gwamnatin kashedi na ya shafa ma mutane lahiya, ko ƴan jarida ko ƴan siyasa ko ƴan hore hulla wanda indan sun ga albarkacin bakin su ana ba su tsoro ko ana kame su.
Dan takarar ku ya riga ya shigar da kara a kotun tsarin mulkin kasa kamar yadda ya bayyana shi da kansa a bayan nan, me yasa ba za ku jira hukunci ko kuma matsayin kotun tsarin mulki ba a maimakon ku ci gaba da fitar da sanarwoyi da dai makamantan su har da jerin gwano?
Ya saboda wanga mulkin shi ma bai jira bai samu mutane yana ta kama sai yana musu wulakanci yana taushe hakkin al'umma. Ai ko kowa da muke ta kare hakkin kowace ƴan kasar Niger ce, idan shi ma gwamnatin ya dakata ya ce zai bari har a ba da sakamako ya ga inda yayi, ai da kowa sai ya kyale. Amma tunda aka ga sakamako wanda bai zama dindindin ba, suke bin mutane suna kama su ko suke rihe gidajen jam'iyoyin mu ko suke ba mutane tsoro, shi yasa dan mu kare kanmu za mu huto mu gwada karhin al'umma wanda suka yi zabi wanga na mamman Usman, dan wannan gwamnatin ya darata su kuma ya tsaya wurin da doka ta ajishi shi ne ya hankali da abin da yake faruwa a cikin wannan kasar ta.
Da kuma menene abin da kuke bukata daga kotu dangane da sakamakon zaben nan?
A kotu ta ga gaskiya kai da kan karke tambaya ta ka san gaskiya, kowa ya san waye ci wannan zabe. Abin da muke kira ga koti sun yi rantsuwa bisa kan Alƙur'ani su rike gaskiya, to wannan koti ta rike gaskiya dole ne su ma dake cikin koti doka tana bisa kansu kuma doka ta ce su zama mutanen gaskiya
kuna so ne a sake kirga kuru'u koko a sake zaben koko a soke zabuka sakamakon wasu yankuna
dun da aka bada na an rubuta kuru'un da ba gaskiya ba kwanaki da kwanaki muka yi muna neman shedu na rubuce na bayyane na cikin video ko kuma na cikin bayyane sai da muka nemo cikakken shedu muka zo muka aje mata muka ce to ga shedu ga alqur'ani da kuka rantsuwa bisa gare shi kuma ga hanyar gaskiya
to sai dai a wani taron manema labarai da jam'iyyar PNDS tarayya reshen kasar Amurka ta gudanar a Indianapolis tayi Allah wadai da zanga zangar da ƴan adawa suka yi bayan bayyana sakamakon zaben wanda ta rikide zuwa tarzoma shugaban jam'iyyar ta PNDS tarayya a kasar Amurka Abubakar Alal Usa yana ganin matakin kama ƴan jam'iyyun na adawa kuwa sun tsune ya jawo kansa ruwa
kuma muna Allah wadde da halin da ya biyo na bayan zabe inda jam'iyyun hamayya suka tada jijiyoyin wuya suka shiga suna kone-kone da bannace-bannace abin da ya kai ga hassalwantar rayuka muna Allah wadde da tur da irin wannan hali wanda jam'iyyun hamayya waga hanyar da suka doka madadin su bi hanyoyi wanda suke gasu wanda doka ta gindaya musu ta bin ta hanyar shari'a ta bin dakun korafe-korafen su ta hanyar da ta tace wato hanyar shari'a muna kuma nuna alhini bisa kan rashin rayukan da aka yi sakamakon ta'addanci da yawa kana a cikin jihar Talabere inda jami'an zabe hukumar zabe suka rasa rayukan su muna ma iyalan su ta'aziyya da sani da ƙasa gaba daya muna fata Allah ya rahamce su muna kuma kawo goyen bayan mu zuwa ga gwamnati da dukkan matakan da take doka na tabbatar da oda da tsaro a cikin ƙasa na kuma hanyar da take bi ta doka ta dakile duka irin waɗannan tashe-tashen hankula da suke tasowa wanda suka biyo bayan zabe inda aka kona dukiyoyin mutane aka kuma rai kuma ya salwanta
to amma baka ganin cewa ƴan jam'iyyun na adawa tuni da suka nisanta kansu da tashe-tashen hankula illa dai sun ce sun yi zanga-zangar ne kamar yadda kundin tsarin mulki ya ba su damar nuna rashin amincewar su ga sakamakon zaben
Malam Faruk wato ai ba da rashin hujja ba muka zarge su ba tunda ka lura ka gani wa'annan zanga-zangan ba su wakana ba sai bayan sakamakon zabe ya hito kuma kafin sakamakon zabe ya hito an shayin kalmai a meeting na siyasa lokacin da ake campaign akwai shaidu kwararrun shaidu wanda ke ana rike da su inda mayan jigajigan ƴan jam'iyyun hamayya suka bayyana cewa a ranar zaben sai da suka bayyana ranar Lahadi da ranar Litinin bayan sakamako ya hito kararra suka yi tunan ce mu mutane su hito su kona na kona su biye na bigiya ba wuri ɗaya ba wuri biyu ba akwai musulmai suna nan da yawa wanda suke hamma Ahmadu jagoran siyasa ne akwai meeting inda ya wannan jawaban akwai shi wannan general din nan da shi ma da aka kama a garin su a gaya akwai inda ya wannan magana har yana ce mu mutane ma kasu tai gona su dauko adduna su dauko kalamai su zo su shiga cikin su yaki to wace irin hujja ta wuce haka nan kuma sai haka nan din yawa kana ba kamu ne an kama su ba na ba dalili a'a abu ne suka haddasa mabiyan su suka aiwata inda bai wannan magana ba da wannan bai abu ba kana gani Muhammad Usma'i a Zandar bai wannan magana ba a can yake da aka bada abin cewa shi kotu zaya kuma kaga Zandar alhamdulillah ba ai wani abin ba da zaka ce kaga an zo ai kone-kone to kenan babu wani kaga zalunci a cikin wannan abu ne tsuntsu ne ya ruwa da ke shi
to sai dai kuma ƴan jam'iyyun na adawa sun ce zanga-zanga yanzu aka fara kuma ba gudu ba ja da baya har sai sun ga abin da ya ture wa buzu nadi
wallahi ko talakawa ka su gaji saboda in sun gaji an danhware su wannan talakawan da ka gani sun ga baka wahala shekara 10 sun ga wulakanci shekara 10 wannan kokowa ta su ce talakawa a hana wanda suka zaba a kwace mishi wannan zabe shi yasa ake wannan kokowa koda sun gaji yanzu ne ya kamata su ƙara samun kokari su yi kokowar da basu taba yi ba za su rike ta kuma za su iya ta insha Allah
anan zamu da sa'aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen Hausa Suleiman Muni Barma da Muhammad Hafiz Baballe Matthew Bahiro Dodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.